أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم شاد يا جوات رمضان كينان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1431 wanda wannan rana ta yi daidai da 21 ga watan 8 na shekara ta 2010 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsiri a wannan masallaci mai albarka masallacin al-Furqan darasin da muke yi na tafsiri a cikin watan Ramadan Allah madaukakin sarki ya ba mu fahimtar littafin sa ya ba mu ikon aiki da shi zamu fara da amsa tambayoyi kamar yanda aka saba tambayar farko malam menene hukuncin aiki a Central Bank shin hukuncin su daya da conventional banks ko ko za a duba maslaha ce ta musulmi ne assalamu alaikum wato riba haramun ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai cin ta da mai bayar da ita da mai rubuta ta da mai shaida akan cinikin da aka yi saboda haka aiki wanda yake zai sanya duk wani wanda zai yi aiki a wajen da ya zamanto ake mu'amala ta riba to ya zamanto cewar yana yin aikin da yake Allah madaukakin sarki ya la'anci mai yin sa wato aikin bayar da riba din da kuma aikin rubutawa da aikin shaida a riba din waɗanda ya zamanto cewar aikin da suke yi a bankuna na riba ba aiki ne da yake da alaka da bayar da riba din ba to malamai sun yi sabani waɗansu sun ce dukkanin su suna cikin wannan domin gabaki daya mu'amalar da ake mu'amala ce ta haramu saboda haka idan mutum ma bai yi aikin riban ba ya taimaka musu a cikin sabon Allah domin gabaki daya abinda suke yi sabon Allah ne waɗansu kuma suka ce a'a sai idan aikin da yake yaya rataye da ainihin aikin haramcin amma wanda yake zamanto kan cewar wannan ra'ayin farko shine ra'ayin irin su Sheikh Nasiruddin Al-Albani wanda akan haka yake fatuwa akai waɗansu malamai kuma suka ce a'a aikin da mutum yake yi idan ya zamanto cewar aiki ne da bashi da alaka da riba to tamkar mutum ne da ya zamanto yayi aiki a wajen wanda dukiyarsa ta haramun ce wanda idan shi aikin da yake masa ba haramun bane wannan ba zai haramta masa ya ci ladan kodagon da yake yi ba kamar Yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna ta'amuli da riba wannan sananne ne wa aklihimur riba wa qadnuhu anhu da cin da suke yi na riba alhali an hana su amma wannan bai hana suna da gonan naki ba wanda kuma musulmi sukan je su yi musu aiki a gonan nakin su musulmi sukan je su yi musu aiki a cikin gonan su wanda daga cikin wanda sukan yi irin aka ruwaito ma sun yi irin wannan aikin hadda su sayyidina Ali da ikrarin annabi sallallahu alaihi wasallam to yayin da ya zamanto abinda suke musu din ba jinsin aikin ribar da suke yi bane tare da cewa su suna cin riba wannan bai haramta musu ya zamanto kan cewa sun ci wato wannan bai sanya aikin da suke ya zamanto musu haram ba to waɗansu malamai sun yi wannan tafsilin dangane da Central Bank wato banki babban bankin ƙasa shi babban bankin ƙasa shi ma yana ta'amuli da riba domin shine bankin bankuna kuma shine bankin gwamnati duk kuɗi na gwamnati anan ake ajiyewa shi zai karba ya je ya sanya a cikin waɗansu bankuna na duniya wanda zai zamanto kan cewa kamar jari ne na gwamnati a waɗansu bankuna na duniya wanda su waɗannan bankuna na duniya suna bayar da riba ga wannan kuɗi da aka aje wanda gwamnati take cin wannan ribar yana daga cikin kuɗinta na shiga haka zalika bankunan ƙasa duk suna kowane banki na ƙasa zai sanya juz'i na kuɗinsa wanda doka take sanyawa dole ya aje wani juz'i na kuɗinsa a wajen babban banki saboda koda wani abu zai samu na cewa ba zai iya bukata za ta taso ta kudin mutane da yake hannunsa to sai a dauka daga cikin wannan kudin da yake wajen babban banki a bayar to wannan kudin da ake ajiyewa ba kawai ake ana ajiye su ajiya bace ta amana a'a sanya su ake yi a matsayin bashi aka ba mu babban banki wanda shi kuma zai rinka ba su riba akan wannan duk wannan mu'amala ce ta riba wanda yake mubashara a cikin wannan zai zama tukan cewa shi ma yana ya shiga cikin wannan wa'id wannan narko da aka zo na kan cewa wanda yake yin wanda yake rubuta riba ko wanda yake shaida akan riba ko wanda yake bayarwa ya shiga cikin la'anar Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam to amma yayin da ya zamanto kan cewar musulmi sun zamanto suna da bukatar su fitar da tsarin bankin musulunci wanda shine zai sanya su tsarkaka su samu tsarkaka daga riba kuma ba zai yiwu ai tsarin bankin musuluncin nan ba dole sai ta babban banki babban bankin tarayya shine kadai zai bada izini ga duk wani banki da za a kafa na musulunci ko ba na musulunci ba kuma bankin musulunci dole in ya samu lasisi daga bankin tarayya dole shi ma sai ya sanya kudin sa a cikin wannan bankin na tarayya saboda haka idan ya zamanto cewar sauran kasashe na musulmi da ma ba na musulmi ba sun yi tsarin da zai zamanto bankin tarayya bankin kasa babban bankin kasa ya fitar da tsarin bankin musulunci yanda bankin musulunci in ya sanya kudin sa a cikin wannan babban bankin ba zai sanya shi bane kamar yanda bankunan riba suke sanyawa babban banki ba zai bashi riba ba bal zai yi amfani da wannan kudin ne wajen mudaraba ko wani abu wanda yake a shari'a ta yadda da shi ko sukuk ko makamantan wannan domin ya zamanto abinda za a samu riba ce ta halal ba riba ba ta haram sai ya zamanto cewa bankin musulunci yana ta'amuli na musulunci a cikin kasa wanda yake ana harkar kasuwancin musulunci da ba na musulunci ba yayin da ya zamanto kan cewa za a yi wannan maslaha ce da ya ayyana musulmi su fuskance ta domin in ba su yi haka ba sai ya zamanto haram ya game kasa baki daya kuma wannan ita ce ka'idar da Izzuddin bin Abdussalam yake cewa idan haram ya game kasa baki daya to dole ne musulmi su samu hanya wanda ba bisa larura ba wanda za su wanda yake zai zamanto kan cewa sun samu abin da zai dace da shari'ar musulunci dole ne zai halalta a gare su yi mu'amala ta fuskar da zai zamanto kan cewa sun tsare maslahar addinin su domin in ba su yi haka ba zai zamanto kan cewa kafirai da makiya addinin musulunci su ne suka yi rinjaye su ne suka mallaki dukkan sana'a idan ya zamanto cewa musulmi ba su dauki matakin da za su kawo tsarin bankin musulunci ba tsarin da zai hana su mu'amala da riba to zai zamanto kan cewa jiddadin suna karkashin tsarin riba abin da zai ta samuwa shine kan cewa abin da yake da shi yanzu ga bankuna ko shi mutane su yi ta mu'amala cewa ai larura ce ta sa muke mu'amala da banki bayan kuma babu zancen larura tun daga shi an samu badil domin larura larura wato duk abin da aka halatta shi bisa bukata idan wannan bukatar ta kau shi ma ya kau majaza li udhrin zala bi zawali duk abin da aka halatta shi saboda uzuri in wannan uzuri ya kau shi ma ya kau an da malamai sun yi fatuwar ai mu'amala da waɗannan bankuna bisa uzurin riba bisa uzurin babu badil babu musaya na musulunci to yayin da aka samu musaya na musulunci hatta a America hatta a Ingila hatta a Germany Luxembourg Africa ta kudu musulmi kashi 2 cikin 100 ne musulmi a kasar Africa ta kudu amma suna da bankuna na musulunci ɗaya bayan ɗaya har ya kai wajen guda 6 kamfanunuka da suke ta'amuli da musulunci ba da riba ba sun kai sama da 30 dukiyar da ake mu'amala da ita dukiya ce mai yawan gaske bayan kuma musulmi kashi 2 ne cikin 100 amma mu nan musulmi na Nigeria muna kashi 70 cikin 100 dole kullum sai magana muke kan cewa wai muna cikin larura ne shi yasa ba za mu kafa bankin musulunci ba saboda haka duk abin idan musulmi za su shiga cikin bankin tarayya domin su tabbatar da an samu tsarin bankin musulunci kuma ya samu nasara wannan maslaha ce wadda take shari'a ta yi itibari da ita kuma wannan ba zai zamanto kan cewa ya shiga cikin haramun ba musamman ma a bisa fatuwar malamai ta biyu na kan cewar idan mu'amalar da mutum yake mu'amala ce wadda take ba ta da alaka da riba wannan ba zai zamanto kan cewa ya haramta masa ta'amuli tare da waɗannan ba wannan a takaice kenan idan akwai fuskoki da dama da za a iya tsawaita amma saboda tambayoyin yan uwa zan tsaya a nan wannan yace yana so a gaya masa akwai wasu kwanaki da aka kai da aka kaidance na jin na yin kasaru ne ko kuwa don za ka ji wasu sun ce kwana hudu wasu kuma sun ce ba kaidance ba sannan kuma in misali ni dan Zariya ne kuma anan Kano nake nake zama da iyali na amma kuma ina da wani gidan a can Zariya sai dai ba ni da mata a can sai mun je muke bude shi to yanzu in naje Zariya kasaru zan rika yi ko kuwa bayani zai zo akan kasaru amma dai duk da haka zan amsa wannan tambayar ka'idar kwanaki na kasaru malamai sun yi sabani babu nassi kuma abin da yasa suke sabani saboda babu nassi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a Tabuk kwana 18 yana yin kasaru ya je makka lokacin fathu makka shi ma yayi kwana 18 yana kasaru dan haka malamai suke sabani waɗansu suka ce sannan kuma lokacin haji ya shiga makka yana ranar 4 ga watan Zulhijja ya fita daga makka ranar 8 ga watan Zulhijja yayi kwana 4 kasaru yake a waɗannan kwanaki to a bisa wannan malamai sai suka yi sabani mafiya yawan malamai suka ce ana kayyade kasaru da kwana 4 suka kafa hujja da Hajjatul Wada cewa babu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya ya san ranar da ya sauka da kuma ranar da zai tashi in ba lokacin Hajjatul Wada ba ya san ya zo makaran 4 ga wata ya san ran 8 zai fita saboda haka ya san yana da kwana 4 saboda haka yayi kasaru dan haka duk wanda yake a cikin irin wannan hali shine zai kasaru abinda ya karo a sama da wannan to bai dauki hukuncin tafiya ba sai ya cika sallah yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana 18 a Tabuk yana kasaru bai san ran da zai bar Tabuk bane tunda ya je ne za a yi yaki da mutanen Rum yana jiran su yau za su zo gobe za su zo bai san lokacin da za su zo ba dan haka bai san iyakacin zaman sa ba duk wanda yake a cikin irin wannan hali bai san yau zai tashi gobe zai tashi ba zai kasaru komai tsawon zaman sa kamar yadda sayyidina Abdullahi dan Umar yayi wata 6 a Azerbaijan yana yin kasaru domin ya sun zo za su fito daga Azerbaijan sai kankara irin kankaran nan glake ce ma glacier ta zo ta tare hanya saboda haka suna jira yaushe kankara za ta zagonye hanya ta bude su wuce to kaga tsawon zaman da yayi kasaru ya rinka yi domin bai sani ba za ta iya budewa yau za ta iya budewa gobe za ta iya daukan wani wata daya din amma wannan bai san tunda wannan hali ne na jira bai zamanto mazaunin wajen ba saboda haka ya rinka yin kasaru to suka ce duk wanda yake a cikin irin wannan hali haka zai yi kasaru amma wanda ya san ranar wanda ya san ya hado akan zai zauna kwana 4 a waje kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokacin Hajjatul Wada shine zai kasaru in yafi haka sai ya cika sallah suka kara da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake yayi hijira haƙƙinsa wanda yayi hijira daga Makka zuwa Madina idan ya zo Makka haƙƙinsa na zama a Makka kwana 3 suka ce wannan ya nuna cewa in ya zauna sama da kwana 3 ya cika kwana 4 ya dauki hukuncin mazauni kuma wanda ya zauna a garin da yayi hijira bayan yayi hijira wani yana bata hijirarsa shi yasa aka ce masa kada ya zauna sama da kwana 3 a Makka wannan hukunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya ma muhajiri suka ce wannan ya nuna kwana 4 idan mutun ya hadu zai yi su cikakku a waje to zai dauki hukuncin mazauni a wannan wajen dan haka in zai cika kwana 4 ko abin da yafi wannan sai ya cika sallah domin ya dauki hukuncin mazauni wannan shine mazhabar mafiya yawan malamai shine mazhabar Malik shine mazhabar Imam Shafi'i shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal akwai sabani tsakanin su wajen tafasil cewa adadin kwana 4 din a adadin sallar nawa ne wadan suka ce idan zai kwana a sallah 19 wadan suka ce idan zai sallah 20 wadan suka ce idan zai sallah 21 wannan shine yafi ihtiyadi kamar yadda malamai suke fatuwa da shi wannan shine fatuwar Ibn Sishaq bin Baz cewa idan mutun ya san zai zauna a waje kwana 4 ya cika sallah babu nassi akan wannan saboda haka babu aibi ga wanda yake sama da haka ga wanda yake yin kasaru saboda yana ganin kan cewa shi matafi ne ba mazauni bane mutun ya je waje zai yi kwana 7 ya je China alal misali kwana 7 zai yana da bukin dinsa na ran da zai tafi kaga dan yana da bukin wannan bai mai da shi hukuncin anan zai zauna ba kwana 7 a China ai ya san mutumin da ya tafi daga Nigeria ya tafi China kwana 7 ka san kan cewa ba ya je ya zauna a wajen bane hukuncin matafi yake ciki to wanda yake ganin wannan yana da wannan ma'ana ce da shari'a ta yadda da ita domin ka'idar kasarun sallah ka zamanto ba mazauni ba to wanda ya zamanto cewa yayi irin wannan hali ya cika ya kasaru wannan babu aibi a gare shi amma wanda ya tsaya akan ihtiyati akan tsantseni saboda maganar waɗannan malamai ya tsaya akan kwana 4 to shi ma wannan yayi ruko da abin da yake shine mafi tsantseni gare shi a cikin addinin sa. Dangane da janibi biyu na tambayar, wanda yake da gida biyu, kamar wanda yake mutumin Zaria ne amma yana zauna a Kano tare da iyalinsa, amma yana da gida a Zaria amma kuma ba shi da mace a can. In sun je Zaria ne za su bude gidan su shashare su zauna a cikin gidan. To wannan baya, wannan in yaje Zaria yana hukuncin matafiyi ne, ba zai dauki hukuncin mazaunin Zaria ba. Tunda kamar inda Imam Malik yace a cikin Mudawwana cewa sai idan mutun yana da wato a gida, idan ya zamanto a inda yake yana da gida, yana da mace da masu masa hidima, sannan zai zamanto wannan hukuncin gidansa ne. Amma yayin da ya zamanto kawai yana da tsagoran gida ne kawai, yana da gida, fankon gida a waje, babu mace a gidan, ai babu gida, fanko ne wannan. Tunda in yaje daga shi har matar dishara za shi, in yaje yana neman cokali sai da ce to ai ni ina zauna a gidan ne, tashi za su yi sinema tare saboda dukkansu sun zamanto baki. To ka ganin wajen sai su yi kasaro. Amma da a ce yana da mace daya a Kano, mace daya a Zaria, to wannan shine wanda ake ce ma sahibul manzilataini, sahibul manzilaini afwan, kamar da Imam Malik ya ambace shi a cikin Mudawwana, sahibul manzilaini, mai gida biyu. To kowane gidan ya zo Kano ya cika sallah, in yaje Zaria ma ya cika sallah. Waɗansu suka ce gidan da iyayenka suke, garin da iyayenka suke, nan ne garinku, saboda haka idan ka je sai ka cika sallah. Wannan ba ita ce ma'anar fiqhu ba. Ma'anar fiqhu kamar yadda Imam Malik ya faɗa, dhabit din ya zamanto kana da iyali, domin abin da ake nufi gida naka ne, mazauni ne a nan wajen, za a yi maka hidima. Za a yi maka hidima, ba za ka zamanto ɗan hanya ba. Ba za ka zamanto kan cewar yau ka nemi wannan ka rasa, yau ka nemi wancan ka rasa. Yabqa hali guda ɗaya, idan ya zamanto kan cewa baka da mace a waje, kana da gida, kuma kana da masu yi maka hidima a gidan, kana da mai girki, kana da masu shara, ko kana nan ko baka nan, kullun gida a buɗe yake, za a buɗe a share shi, kuma akwai kayan abinci ana jiran koda za ka zo za a shirya maka abinci da sauransu. To wannan shi ne mahallun nazar, za ka ɗauke shi hukuncin gidanka ne. Tunda idan ka je tamkar kana gida ne, tunda kana da masu yi maka hidima, kana da masu yi maka aiki, ba gadi na kawai kake da shi ba, da mai gadi, da mai aski ciyayi, kana da mai yi maka hidima, mai shara, mai wanki, mai dafa abinci. To in kana da irin wannan, za a ɗauka hukuncin gida ne ko ka dole sai da mata? Zahirin maganar Imam Malik sai in akwai mace, sai in akwai matar aure, wanda yake kuma wannan amil ne wanda yake mai tasiri. Tunda mai hidima ba za ta ɗauki hukuncin mace ba, saboda haka a zahir ɗaya mutum ya ƙayyade da idan inda yake da mace nan ne zai zamanto kanta ya bashi hukuncin gida. Wallahu ta'ala alam. Waɗansu mutane gaskiya sun ce suna cewa masu tace tambaya su ji tsoron Allah, suna rubuto tambaya ba a karantawa. To tambayoyin ne suka yi yawa, yanzu kun gane in muka ci gaba da tambayoyin lokacin zai ƙure. Dan haka tambayoyi da aka turo guda biyar, guda biyu ko da ke uku kenan muka amsa, dan na biyun tambayoyi biyu ne. Saboda haka hankalin Allah ya yarda za mu amsa sauran tambayoyin su ma gabaki daya. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan an amsa su.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina tawaffahum malaa'ikatu dhalimi anfusikum qalu. Innal ladhina tawaffahum malaa'ikatu dhalimi قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا
إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الله يجي حقيقة waɗannan waɗanda mala'iku suka ɗauki rayukansu alhali suna masu zaluntar kawukansu suna masu cutar kawukansu da zamansu a cikin kafirai da rashin yin hijira sun zauna a cikin kafirai bayan kuma kafiran sun hana su bayyana addininsu sun hana su aiwatar da addininsu suka zauna suka yadda suka zauna a cikinsu suka ƙi yin hijira saboda tsoro na barin garin da suke ko kuma saboda kwaɗayin cewa suna son su zauna tare da wato ƴan uwansu tare da kasuwancin su kada ya kare tare da garin da yake an san su mahaifarsu ba sa so su bar garin su duk wannan ma'anar cutar kawukan su ne domin saban Allah ne qalu fima kuntum mala'iku suna ce musu yayin da suka zo daukar ransu fima kuntum a cikin wani hali kuka kasance ai menene ya san me ya raba ku da mu'minai me ya raba ku da mushrikai ba ku san cewa kun yawai zaman ku a cikin su kun yawai ta su bane kun dada kara musu karfi suna ganin suna da yawa kuma kuna cikin su wata kila wannan har ya sanya su ya zaman to kan cewa kun taimake su ma akan mu'minai alhairi me yawa ya kubce muku kun kasa samun damar yin jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin jihadi daular musulunci ce take kun ki kuje ku shiga cikin daular musulunci ai jihadi tare da ku ku kasance tare da musulmi ƴan uwanku ku taimake su akan makiyansu a me a wani hali kuke wato mala'iku za su yi musu wannan tambayar yayin da suka zo daukar ransu an jingina daukar rai ga mala'iku tare da cewa hakikatan Allah ne yake daukar Allah ne yake saukar da mutuwa to amma saboda akwai sababi akwai wasida sai aka jingina ta zuwa ga wasida wanda ya nuna kan cewa jingina aiki ya zuwa ga sababi babu laifi zaka iya cewa ka sha magani domin neman waraka tare da cewa waraka daga Allah take ba daga shan magani ba amma saboda ya zaman to kan cewa shine sababi shine hanya shine sila sai aka jingina wato ashifa da magani din ya zuwa ga shi maganin da ka sha to haka zalika mutuwa hakikatan Allah ne yake daukar rai Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha amma kuma Allah ya jingina cewa mala'iku suna yi sune suke daukar rai domin hakikatan sune Allah yake so domin sune silar da Allah yake daukowa da yake turowa su dauki ran mutane mala'ikan mutuwa wanda Allah ya ambace shi qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum kace musu mala'ikan mutuwa wanda aka wakilta shi akan ku shine yake daukan ranku saboda haka yayin da mala'iku suka zo daukan ransu za su yi musu wannan magana domin su wulakanta su akan halin da suke ciki wanda ya nuna kan cewa masu zaluntar kawukan su wato suna cikin halin da mala'iku ba za su yi musu albushir ba za su darajta su ba bal sai dai su wulakanta su gwale su gaya musu mummunan magana to yayin da suka gaya musu wannan qalu kunna mustad'afina fil ard sai su waɗannan bayi sai su ce ai mun kasance raunana ne mu a bayan ƙasa raunana ne wato ma'ana an zalunce mu an fi ƙarfin mu ba mu da ƙarfin yin hijira alhali kuwa ba da gaske suke ba a cikin abin da suka faɗa ba da gaske suke ba inda da gaske suke yi Allah ya yi togaciya ga masu rauni amma waɗannan yayin da suka ce mu mun kasance cikin rauni Allah maɗaukakin sarki ya san ba da gaske suke ba shi yasa ba a yadda da wannan jawabin nasu ba qalu sai mala'iku su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin ƙasar Allah bata kasance mai yalwa ba gare ku in an hana ku bin Allah a nan in an hana ku yin addininku da bayyana shi a wannan wajen babu waje da za ku hijira ku je ku bayyana addininku shi yasa sai suka ce musu fatuhajiru fiha ku yi hijira a cikin ƙasa nan ne kadai inda yake za ku iya rayuwa fa ulaika ma'awahum jahannam to a wannan ba su da jawabi akan wannan dan za su ce musu a tambaya ce wanda yake za ta sanya su yi gum su rasa abin da za su faɗa tunda wannan tabbas haka ne ƙasar Allah tana da yalwa duk wanda aka takura masa a bayan ƙasa aka hana shi bautar Allah a wani waje sai ya tashi ya tafi inda zai je ya bauta ma Allah zai samu inda zai bauta ma Allah koda ya kai ya je ya shiga cikin dawa ne koda ya kai ya je ya zauna a gefen wato dutse ne yana da ƴan awakinsa waɗanda yake kiwo da su, yana shan rama, yana shan madarar, yana kiwo har ya zamanto kan cewa mutuwa ta zo masa, yana bautar Allah, yafi masa ya zauna inda za a raba shi da bautar Allah, a raba shi da addininsa. Allah ya ce fa'ula'ika, su waɗannan waɗanda suke cutar kawukansu na rashin yin hijira, ma'awahum jahannam, makomarsu ita ce wutar jahannama, makwantarsu ita ce, matattararsu ita ce wutar jahannam, wasa'at masira, ta mugusta a makoma. Wannan ayar kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce ta sauka ne akan waɗansu musulmi, waɗansu wanda suka musulunta suka zauna a Makka suka ƙi yin hijira, da kuma za a taho yaƙin Badar kafirai suka tilasta su suka fito yaƙi tare da su, da suka zo suka ga musulmi suka ga ba su da yawa, ga kafirai suna da yawa, sai suka ce gharra ha'ula'i dinuhum, waɗannan mutane addininsu ya yaudare su, ina su ina fuskantar waɗannan bayan ba su da yawa, wai suke ce ma ƴan uwansu musulmi haka. Saboda haka da aka yi yaƙi aka kashe su, suna cikin rundunar kafirai, to wannan shine zaluntar kawukansu da suka yi, domin sun ƙara ma kafirai yawa, yayin da kuma su kuma kafiran suka fito suna gaba da Allah, suna yaƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai. Saboda haka sun haɗu da su a cikin saban Allah, sun haɗu da su a cikin gaba da al'amarin Allah, da haka suka zamanto suna cutar kawukansu. Bal waɗannan ma faɗin su da suka yi gharra ha'ula'i dinuhum, wannan malamai suka ce, Ibn Abbas ya ce sai suka yi ridda. Saboda haka zaluntar kawukansu ɗin, abinda ake nufi ridda, zalunci ga kai yana iya zamantowa kafirci, kamar yadda Allah ta'ala ya ce inna shirka la zulmun azim, shirka zalunci ce mai girma. Sannan haka zalika sabo yana zamantowa zaluntar kai, tunda Allah ta'ala ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfaru lidhunubihim, waɗanda idan suka aikata aikin alfasha ko suka cuci kawukansu. Kuma Allah ta'ala ya kasa al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam kashi uku, yace faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah. Ya ambaci cewa daga cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi akwai mai cutar kansa, mai zaluntar kansa. To kaga wannan zaluncin ba kafirci bane, ba zalunci, domin inda kafirci ne ba zai zamanto cikin al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Amma tunda dan cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ya ayyana cewa abinda ake nufi da cewa ya zalunci kansa ai da yin sabo. Saboda haka sabo zaluntar kai, in ma ka zalunci kanka, da babban zalunci shine kafirci da shirka. Wa in ma kuma ka zalunci kanka da zalunci wanda yake koma bayan wannan babban, shine da saban Allah madaukakin sarki, wanda yake shi kuma daraja ne, wanda ya saba Allah da manya-manya da mafiya girman zunubi, irin kamar saba ma iyaye, wannan yafi wanda ya cuci kansa, zaluncin wannan yafi zaluncin wanda ya zamanto kan cewa ya yanke zumunta ne. Wanda ya yanke zumunta, zaluncin sa yafi zaluncin wanda ya zamanto cewar wato kamar yayi ƙarya ne, ko kuma abin da bai kai wannan ba, wanda ya rataye da haƙƙin wani. Saboda haka su kansu ayyukan sabo ɗin mataki-mataki ne wajen cutar kai. To shine wannan zaluntar kawukansu da suka yi. Wannan a zahirin wannan riwaya ta Abdullahi ɗan Abbas ta nuna kan cewa waɗannan mutane ridda suka yi, kafirci suka yi. Saboda haka suka ya zamanto kan cewar sanadiyar kafircinsu rashin hijira. Waɗansu kuma a wata riwayar, ita ma daga Abdullahi ɗan Abbas, ya ce wannan aya ta sauka ne akan musulmi, waɗansu mutane musulmi da suka zauna a Makka suka ƙi yin hijira. Saboda wani dalili ba su tashi sun yi hijira zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, idan aka ce musu su yi hijira sai su ce ai ba mu da iko da za mu yi hijira yanzu, bayan kuma ba wani abu ne ya tsare su ba a Makka illa wato jin nauyin su bar garinsu, jin nauyin wato su bar iyalansu, jin nauyin su bar kasuwancinsu ya karye, shi yasa suka yi hijira. Bayan hijira dole ta kunshi wannan, hijira ta kunshi ka bar wanda ka saba da su, ka bar kasuwancinka. Kamar Suhaib, lokacin da zai yi hijira suka hana shi, suka ce duk ai shi ba dan gari bane, ya zo daga kasar Rum a Makka, ya zo ya tara arzikinsa, ya zo ya yi jari har ya zamanto yana da sana'a maƙeri ne, a wannan kirar ta sanya masa ya zamanto har ya tara kuɗi, ya samu jari, ya tattara jarinsa zai tafi. Suka ce a'a, ka zo haka bako ne kai, indai kana so ka tafi sai dai ka bar dukiyar sannan ka tafi. Yace kun san dai indai wajen yaƙi ne, inda akwai makami a hannuna ba wanda zai iya fuskanta ta. amma in dan wannan shine kuke ganin zai hana ni in hijira zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karba abun duniya ya bar musu ga baki ɗaya jarin nasa ya tafi yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa rabiha al-bay' ya suhaib rabiha al-bay' wannan ciniki naka yayi riba wannan ciniki naka ya suhaib yayi riba to kaga dama hijira ta kunshi wannan sai da sadaukar da kai to waɗanda suka ki sadaukar da kansu suka ki yin hijira Abdullahi dan Abbas yace su ne wannan ayat ta sauka akan su to kaga wannan ba kafirci suka yi ba ma'ana sun zauna suna addini daidai gurgurdan wanda za su iya wanda ba za su iya ba kuma saboda fitinar kafirai suka hakura suka ki wato aka tilasta su kan kin wani abu na addini yana daga cikin abin da aka hana su su yi shine su hijira yana daga cikin shikashikan addini domin yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira zuwa Madina hijira wajiba ce akan kowane musulmi ya hijira daga inda yake ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya taimaki addinin Allah shi yasa ne bayan fatuhu makka annabi sallallahu alaihi wasallam yace la hijrata ba'da al-fath babu sauran hijira bayan fatuhu makka amma kafin fatuhu makka hijira wajiba ce dan haka duk wanda yake yin hijira ya zauna a makka a lokacin nan to ya zauna cikin saban Allah ne saboda makka ta zamanto darul kufr darul harb waje ne wanda yake suke yaki da addinin musulunci dan haka wanda zai zauna a nan ba yadda za a iya bayyana addinin sa yana daga cikin rashin bayyana addinin nasa din ba zai samu ikon ya je yi hijira ba to Allah ta'ala ya faɗi hukuncin waɗannan wannan yana daga cikin gaibu domin ba a san abin da yake faruwa yayin mutuwa ba to Allah ya bada labari cewa wanda suke cikin wannan hali yayin mutuwar su abinda mala'iku suke gaya musu kenan za su ce a wani hali kuke dangane da addinin ku me ye matsayin ku dangane da addinin ku ai fi ayi halatin kuntum a cikin wani hali kuwa kasance to sai su ce ai mun kasance raunana ne kuma yayin da suke faɗan haka Allah ta'ala ya karyata su domin ba masu gaskiya bane a cikin wannan ba rauni ne ya hana su fita ba inda rauni ne wannan uzuri ne kamar yadda zamu gani a cikin ayat da za ta biyo baya rauni uzuri ne to amma Allah madaukakin sarki da mala'iku suka nuna musu cewa ai ba haka bane ya nuna kan cewa ba masu gaskiya bane a cikin wannan uzurin na rauni shine mala'iku za su ce musu ai akwai yalwa a cikin kasar Allah ku hijira wanda ya nuna kan cewa idan mutum aka takura masa a waje ba zai iya bayyana addinin sa ba bai halatta ya ci gaba da zama a nan wajen ba wajibi ne ya tashi je inda zai bayyana addinin sa to Allah madaukakin sarki ya ambata musu ya faɗi cewa wannan hukuncin su shine wutar jahannama kuma ta mu gusta a makoma wanda ya nuna kan cewa wanda ya mutu a cikin saban Allah madaukakin sarki to yana cikin wutar jahannama in dai ba Allah madaukakin sarki ya yafe masa ba yana cikin mashi'ar Allah amma zahiri shine kan cewa wanda ya mutu a cikin sabo to yayi mummunan mutuwa karshen sa ba zai zama to babu kyau indai ba kuma ba rahmar Allah ce ta riske shi ba Allah ya yafe masa zunuban sa in ma saboda wata hasana wanda yake ta riga ta gabata wai ma saboda cetan masu ceto wa in ma saboda kuma kawai tsantsar farallar Allah da gafarar sa Allah ya ce illal mustad'afina sai raunana minar rijali daga mazaje wan nisa'i da mata war wildan da yaya la yastati'una hilatan ba su da ikon yin wata dabara wanda za su gudu wato ba su da ikon yin wata dabara saboda raunin nasu wala yahtaduna sabila kuma ba su da ikon shiriwa zuwa ga hanya ba su da samun halin da za su shiri zuwa ga hanya ba su san hanyar ma da za su bi ba ba su da dabara wato ba su da karfi ba su da abun hawa ba su da tanadin da za su kwaci kansu daga hannun makiya Allah su kubuta su hijira zaman da suke zaman neman mafita ne wanda suna zaune ba zaman shantakewa ba ba zaman yin tattalin kasuwancin su ba ba zaman cewa ai shikenan mun saba a yau da gobe mun zamanto daya su ga kansu da su da kafiran ba su da bambanci su ma sun zamanto ƴan darul harb din a suna zaune ne wato a zaman dardar zaman neman mafita zaman neman hanya wadda za su kubuta su tafi su hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce fa ulaika su waɗannan wato waɗannan almustad'afun din asallahu an yafuwa anhu ya ana kauna Allah madaukakin sarki yayi afuwa a gare su wa kana Allahu afuwan ghafura Allah kuma mai afuwa ne mai yawan gafara to dan su malamai sun ce akwai iskali anan waɗannan masu uzuri ne to me yasa za a ce ana fata Allah ya musu afuwa yin afuwa a gare su abinda suka yi ai ba laifi bane ballantana a ce za a yi musu afuwa to me yasa za a ce afuwa kuma tunda asalan zaman su da suka yi na uzuri ne amma kuma a ce Allah zai musu afuwa ko ba haka ba an musu uzuri Allah ya ce illa almustad'afin, su ba sa cikin waɗanda suke ma'awahu, ba sa cikin masu zaluntar kawo kansu. To me kawo zancen afuwa? To hikimar ambaton afuwa dan a nuna hatta masu uzuri idan suka zauna suka kin yin hijira, sha'anin hijira sha'ani ne mai hatsarin gaske. Kada su sakankance kan cewa su ma Allah ya musu afuwa, kada su sakankance cewa suna da uzuri, domin ta yiwu zaman da suke yi ba uzurin ne yasa suke zaman ba, wata boyayyar soyayya ce. Suna da wata boyayyar soyayya na su zauna a cikin garinsu, su zauna a cikin danginsu, su zauna kada kasuwancinsu ya rushe. Wannan ne yasa suke bayyana rauni a matsayin uzuri, wato ba hakikatan masu uzurin bane, dan kada su sakankance akan cewa suna da uzuri. Ko suna da uzurin su rinka ganin kan cewa wataƙila fa uzurin namu ma Allah ba zai karɓa ba, wataƙila fa ba mustaf'afin din bane. Tun daga shi waɗannan sun ce kunna mustaf'afina fil ard, Allah ya ce musu alam takun ardullahi wasi'a, mu ma wataƙila Allah ya gaya mana haka. To amma Allah madaukakin sarki sai ya ce musu fa asallahu an ya'fuwa anhu, dan kada shedan ya yaudare su su mugus ta zato ga Allah. Aka ce ku yi kauna, ana kauna Allah zai musu afuwa, dan saboda koyaushe mumini ana so ya zamanto mai kyautar da zato ga mahaliccinsa. Wannan shine hikimar ambaton afuwa a nan wajen, dan kada su sakankance akan cewa uzurin su karbabbe ne. To haka ya kamata mutun ya zamanto koyaushe yake da uzuri akan rashin yin wani abu na shari'a, koyaushe ya zamanto bai yi wani abu na shari'a ba, ya zamanto a cikin tsoro da kauna da fata cewa Allah zai karbu, Allah zai masa afuwa. Domin ta yiwu yana ganin uzuri yake da shi, amma a wajen Allah ba uzuri bane, a wajen Allah ba uzuri bane, tunda Allah madaukakin sarki ya fi ka sanin kanka da kanka. Ta yiwu ya zamanto kai kana ganin ka san kanka kai kana da uzuri, amma akwai wata boyayyar soyayya, kuma shedan akwai wata boyayyar san rai, shedan ya zo ya rufe ta da kai kanka ka kasa fuskantar ta, amma Allah ya san da ita. To dan haka sai ka zamanto a cikin tsoro, a cikin kauna, kana tsoro cewa baka da uzuri, kana kauna kuma Allah madaukakin sarki zai sanya ka a cikin masu uzuri. Abdullahi dan Abbas ya kasance yana cewa kuntu ana wa ummi min almustad'afin, ni da mahaifiyata mun kasance cikin almustad'afin. Wannan shahidi ne akan cewa duk wannan ayar, wannan sura ta sauka ne kafin fathu Makka, duk shimfiɗa ce ga fathu Makka. Tunda ɗaya daga cikin abin da yasa aka yi fathu Makka dan a kwato irin waɗannan irin mustad'afin din, irin su Ibnu Abbas da sauran waɗanda ake azabtar da su, a kwato su daga hannun kafirai. Yana daga cikin fatihin da Allah ta'ala ya kawo. Saboda haka Allah ya bayyana cewa waɗannan suna da uzuri, kuma da sannu Allah madaukakin sarki zai musu afuwa, zai kuma gafarta, zai kuma yafe musu zunubansu. Yana daga cikin afuwar Allah madaukakin sarki ya sanya musu mafita. To wannan ya nuna cewar wato ita hijira tana da muhimmanci a cikin rayuwar addinin musulunci, domin da ita ce ake taimakon addini. Bayan marhalar da'awa da kuma kafa jama'ar musulmi, sai marhalar kafa al'ummar musulmi, kafa daular musulmi in ta kafu, to sai marhalar hijira ta zo. To wajibi ne musulmi a ko'ina suke su hijira su zo su karfafa wannan daula ta musulunci, musamman in ya zamanto inda suke ba za su iya bayyana addinin musulunci ba. To akan haka ne malamai suka karkasa halin da musulmi suke shiga dangane da wuraren da suke zaune, da hukuncin yin hijira daga wajen ko rashin yin, ko da hukuncin wajabcin yin hijira daga wannan kasashe ko rashin yin su. Akwai al-Allama Ibn Ashur, Muhammad Tahir Ibn Ashur, malamin tafsiri mai at-tahrir wa tanwir, malamin Tunis ne wanda Allah ya bashi zurfafaffen fahimta, cikin malaman farkon karnin da ya wuce ne, a ƙarshen wato farkon karnin da ya wuce, lokacin da Turawa suka rinka zuwa ake ta fafutukar wato shiga cikin kasashen musulmi, lokacin mulkin mallaka, farkon mulkin mallaka a lokacin ya rayu. Ya rubuta tafsirinsa shahararre at-tahrir wa tanwir, kuma yana daga cikin malaman da suka bayyana maqasidush shari'a, wato manufar shari'a, wanda suka yi rubutu a cikin wannan sai wanda suka san wato hikimomi da ke cikin shari'a. Littafinsa har rubutu akai akan matsayinsa dangane da ilimin maqasidush shari'a, domin yana daga cikin wanda ya rubutu a cikin wannan, wanda tun zamanin Ash-Shatibi, wanda shine farkon wanda ya rubutu, afwan shine na biyun wanda ya rubutu a cikin maqasidush shari'a bayan Izzuddin bin Abdussalam, ba a samu wani wanda ya rubutu a cikin maqasidush shari'a ba tsagoranta illa shi Muhammad Tahir Ibn Ashur. A cikin tafsirinsa ya bayyana alaƙar musulmi dangane da kasashe dangane da zaman su halayen da suke shiga yace ya fitar da halaye guda shida wanda zan karanto mana su saboda muhimmancin su da halin da muke ciki yace alhalatul ula hali na farko an yakuna almu'minu bi baladin yuftanu fihi fi imanihi fayurghamu ala alkufr wa huwa yastati'u alkhuruj mu'mini ya zamanto a gari a kasa wanda yake ake fitinar sa a cikin imanin sa a tilasta shi ya shiga cikin kafirci kuma ba alhali yana da iko ya bar wannan kasa ya bar wannan kasa fa hadha hukmuhu hukmul ladhi nazalat fihi al aya wannan hukuncin sa shine hukuncin wanda aya ta sauka akan su cewa in dai ba wanda yake mai rauni ba ba shi da uzuri ne ya ci gaba da zama a nan wajen wa kad hajara muslimuna min al andalus musulmi sun yi hijira daga kasar andalus spain din nan da kuke gani ai da kasar musulmi ce spain da kuke gani ba kasar musulmi ce musulmi suka rayar da ita musulmi suka wato ciyar da ita gaba a cikin tarihin musulunci hina akrahahum an-nasara ala at-tanassuh yayin da kirista suka tilasta su sai sun shiga cikin addinin kirista abinda ake kira inquisition in kuna jin labari in kuna so masu shiga internet ko masu zuwa encyclopedia ku je ku karanta me ake kira da inquisition at-taftish da larabci mahakimut taftish kotuna ne aka rinka yi wanda za a dauko mutum za a dauko musulmi za a dauko ba musulmi kuma kadai ba akai ba yahudi babba sai a kwance masa wando a gani yana da kaciya in yana da kaciya an san musulmi ne ko ba yahudi domin yahudawa da musulmi su ne kadai suke kaciya catholic ba sa kaciya loba haka suke yawo ba sa kaciya to wannan alama ce shi musulmi ne sai a tilasta shi ko shiga addinin kirista ko a kashe shi babu zabi ba zabin cewa ya zamanto kafirin amana ya zamanto wato kristan amana sai dai ko ya musulunta ko a kashe shi haka aka rinka yin wannan mahakimut taftish din to a lokacin nan haka musulmi suka rinka hijira daga andalus su alqadi iyad da kuke gani mai ashifa dan siyuta ne siyuta a cikin spain take ba andalus ne alqadi iyad suna daga cikin wanda suka hijira suka taho marrakesh a cikin morocco da ba kusa suke tsakanin Morocco da Spain Jabal Tariq ne tsakanin su wanda ake cewa Gibraltar Jabal Tariq ne Tariq ibn Shihab wanda shine ya bude Maghrib ya kai musulunci ka gani sunan ma na musulunci ne wannan hanyar da ke tsakanin Spain da Maghrib Gibraltar ake ce mata ko Gibraltar kai Jabal Tariq asali Jabal Tariq ne dutsen Tariq ibn Shihab tanan suka rinka kutsowa suna tsira suka shigo domin su tsira da addinin su domin duk wato wanda duk ya zauna a Andalus yake hijira a lokacin nan ya yadda a maida shi Kirista to wannan ya zamanto a innal ladina tawaffahumul malaika akwai wanda suka zauna a haka din dan haka zaka ga waɗansu in ka je Spain yanzu za ka ga waɗansu kana ganin su ka ga alamar larabawa ne kuma su mutanen Spain din nan su suka soma kai musulunci America tun kafin Christopher Columbus ya je America musulunci ya je America akwai wani abin nan musulmi dan America abokina ne Dr. Umar Farouk yayi rubutun littafi babba wanda ya tabbatar da wannan tarihi daga cikin alamomin shine Indiyawan America da kuke gani Red Indians salan hawa dokin su salan hawa dokin musulmin Andalus ne shine suna kan doki su sunkuyo su kwanta karkashin su tsaya tsakanin kafafunsa suna harbi wannan abin nan salo ne wanda musulmin Andalus ne suka san aka san suna yin wannan to Red Indians suna yin wannan kuma daga wajen musulmi suka koya hatta dawakin su dawaki ne irin wato al-khailul arabi dawakin larabawa a shahidai wannan diddali ne akan wato musuluncin Andalus to idan musulmi suka shiga cikin irin wannan hali kamar yadda musulmi suke a lokacin Andalus to wajibi ne su hijira alhalatu thaniya hali na biyu an yakuna bi baladil kufr ghayra maftunin fi imanihi musulmi ya zamanto a kasar kafirai ba a fitine shi a cikin imanin sa ba walakin yakunu urdatan lil isabati fi nafsihi aw malihi bi asrin aw qatlin aw musadarati mal amma zai zamanto ya bijirar da kansa ga wato a cuce shi a kansa wato shine a kashe shi ko ko a dukiyarsa a kwace, ko kuma a mayar da shi dan fursuna, ko kuma a hana shi kasuwanci, ko a hana shi yanci. Fa hadha qad arada nafsuhu lid-dur, wannan ya bidar da kansa ga cuta. Fa huwa wa huwa haram, wannan kuma shi ma haramun ne bila niza'in, ba tare da wani sabani ba tsakanin malamai. Wa hadha musamma al-iqama bi baladil harb al-mufassara bi ardil adu, wannan shine abinda malamai za ka ga suna faɗa a cikin littafin fiqhu, man aqama bi baladil harb, wanda ya zauna a kasar yaki, ko kuma ardil adu, kasar abokan gaba. To haramun ne saboda mutum zai bijirar da kansa ga a cuce shi a dukiyarsa idan ya zama tokan ci, kamar wato waɗansu wurare a cikin kamar waɗansu, kamar yanda da musulmi suka kasance a lokacin da ake yaƙi tsakanin wato Bosnia da Serbia, wanda suka zauna a cikin ƙasar Serbia, ko ba sa sun zama tokan Kirista ba, indai aka ce kai musulmi ne to ba za ka tsira ba, za a kashe ka, za a yi ma iyalanka fyaɗe, za a kwace dukiyarka. Zama a irin nan wajen ba zai halatta ba. Alhalatu thalitha an yakuna bi baladin ghalaba alayhi ghayrul muslimi, ya zamanto a gari wanda waɗanda ba musulmi ba su ne suka yi rinjaye a wannan garin. Illa annahum lam yaftinu an-nasa fi imanihim wala fi ibadatihi, sai dai ba su fitini mutane a cikin imaninsu ba, wala a cikin ibadarsu, wala fi anfusihim wa amwalihim wa a'radihim, wala a cikin dukiyoyinsu, ko a cikin rayukansu, ko a cikin mutuncinsu. An ba su ƴancin su addininsu, an tsare dukiyarsu, an tsare mutuncinsu. Lakinnahu bi iqamatihi tajri alayhi ahkamu ghayri almuslimin, amma zaman sa dole za a aiwatar da hukuncen wanda ba musulmi ba akan sa. Idza arada lahu hadithun ma wahidin min ahli dhalika albalad alladhina hum ghayru muslimin, idan wani abu ya same shi tsakanin sa da waɗansu waɗanda ƴan wannan garin wanda ba musulmi ba, shari'ar kafirci za a je ai masa. Wa hadha mithlu alladhi yuqimu al-yawma bi bilad urba an-nasraniya, inji Sheikh Tahir yake cewa wannan misalin wanda a cikin wannan zamani yake zama a kasashen Kirista na Europe, na wato kasashen Turai. Wa zahiru qawli Malik, zahirin maganar Imam Malik, annal maqama fi mithli dhalika makruhun karahatan shadida, zahirin maganar Imam Malik zama a cikin irin wannan wuri wato makruhi ne, karaha mai tsanani. Min ajli annahu tajri alayhi ahkamu ghayri almuslimin, saboda ana aiwatar da hukuncen da ba na musulmi ba akan sa. Wa huwa zahirul mudawwana fi kitabi at-tijarati ila ardi al-harb wal-utbiya, wannan shine zahirin maganar Malik a cikin mudawwana, a cikin littafin yin tijara ya zuwa ga kasar da ake yaki da su. Domin da aka tambaye shi akan wannan, sai yake cewa a'a, ba na son yi haka, domin za a je a gudanar da hukuncen kafirai akan sa ne. Haka ma fuqaha Uqayrawan suka fassara maganar Imam Malik, kuma shine zahirin maganar mai risala. Haka zalika shine zahirin maganar Al-Lahmi a cikin littafin sa Kitabut Tijarati ila Ardil Harb, daga cikin tafsira ta Al-Lahmi, ya ambaci dai sunan sauran malamai wanda su ma suka karfafa wannan magana ta Imam Malik. Hassuhunun ya kara da cewa inna muqamahu jarhatun fi adalatihi, zamansa a wannan gari, zamansa a cikin nan wajen suka ne a cikin adalcinsa. وافقه المازري وعبد الحميد وعلى هذا يجري الكلام في السفر في سفن النصارى الى الحج, yace kwatankwacin wannan shine tafiya a cikin wato jiragen ruwan kafirai ya zuwa ga haji, jiragen ruwan kirista da zasu kai shi zuwa ga haji. Albirzali daga wajen ibnu arafa yace idan ya zamanto yana da karfi da zai sa nasara ya zamanto basu cuci mutane a cikin addinin su ba, to ya halatta mutun yayi tafiya a ciki idan a cikin wannan wato kwale-kwale jiragen ruwa, in ko ba haka ba bai halatta ba, saboda wulakanta musulmi da suke yi. Idan ya zamanto wato musulmi zai kai kansa inda za a wulakanta shi, sawa'un jirgin ruwa ne ko jirgin sama, zai yi tafiya kuma za a wulakanta shi, a hana shi yin addinin sa, to a nan wajen bai halatta ya tafiya a nan wajen ba, domin ya bijirar da kansa ya zuwa ga a cuce shi a cikin mutuncin sa. Alhalatu rabi'a, hali na hudu shine zan kawai fassara ba tare da na ja bakin ba saboda kurewan lokaci. Kafirai ya zamanto sun yi rinjaye akan gari wanda yake mutanen garin musulmi ne, amma kuma ba sa cutar su, ba sa hana su bin addinin su, ba sa hana su ibada, ba sa cutar su a cikin dukiyoyin su, amma su ne masu rinjaye akan su, kuma hukuncen da ake gudanarwa a bisa za a kyale musulmi su tafi da tsarin mulkin su bisa tsarin shari'ar musulunci, kamar yadda aka yi a Sicilia, Sicily, kasar Sicily ta wadda take a yanzu karkashin Italiya, yayin da Roger Arnomandi yayin rinjaye ya kama wannan tsibiri na Sicily sai ya kyale musulmi su ci gaba da shari'ar su da hukuncin su da kotunan su da sauran su kuma yace su yi addinin su bal har a lokacin ma sai da yace musu kuna da daman ku yi addinin ku haka zalika a kasar Granada lokacin da suma abin nan mutanen France da suma suka zo suka kama Granada wanda ake cewa Granada ita ce Granada abin nan Granada yanzu a cikin Spain suma aka ce za a mutunta addinin musulmi to a lokacin nan mutanen waɗannan garuruwa sun zauna daga cikin su kuma akwai malamai wanda su ne suke alƙalanci suke fatawa kuma ake hukunci na tabbatar da adilai da amana da sauransu waɗansu kuma suka yi hijira wanda suka yi hijira ba su aibata wanda ba su yi hijira ba wanda ba su yi hijira ba ba su aibata wanda suka yi hijira ba wanda nuna kan cewa hukuncin duk daidai ne a cikin irin wannan wato idan ya zamanto cewa musulmi an kyale su sai addinin su amma kafirai sun yi rinjaye akan su amma an kyale musu hukuncen su na shari'ar su shari'a 100% ba kamar irin namu bane aka ce ku yi shari'a a halin wato abin nan al-ahwalu shakhsiya a da kenan banda yanzu da aka zo aka ce to za ku yi shari'a hatta a cikin sauran abubuwan ba hali na biyar ya zamanto kafirai wanda ba musulmi ba sune suke da iko sune suke da mulki akan waɗansu garuruwa na musulmi tare da kyale sarakunan musulunci su ci gaba da sarautar su ci gaba da mulkin su akan mutanen su kuma sune suke jibintar shugabanci akan mutanen su aka kiyaye addinin su da alamomin addinin su amma dukkan abinda sarakunan za su yi karkashin kulawar waɗanda ba musulmi ba ne karkashin wato resident ne indirect rule kenan lugat kamar yadda aka yi a nan ƙasar da sauran direwa daga cikin ƙasashe indirect rule kenan aka kyale su si wa huwa ma yusamma bil himaya wal ihtilal wal wisaya wal intidab shine wanda ake kira wato protectorate wanda ake kira gashin dai ambaci sunayen su wanda dai muka sani protectorate colony da sauran su lokacin da ake mulkin mallaka kamar yanda aka yi ma Misra lokacin da Faransawa suka zo suka ci Misra sannan kuma daga baya Turawan Ingila suka zo suka yi mulkin mallaka ga Misra kuma kamar yanda ya faru ga Tunis da Morocco na yanda Faransa suka dauke su kuma kamar yanda aka yi Assyria da Iraq a lokacin da ya zama su aka sanya su aka mika su ga hannun daular Turawa wannan babu shubha akan cewa hijira ba wajiba bace daga irin nan wajen musulmi za su zauna a nan wajen saboda an ba su damar su bayyana alamomin addinin su kuma maslahar zaman yafi maslahar barin wannan wajen hali na shida na karshe shine garin da yake munkari da bid'a sun yi yawa a cikin garuruwan da yawa daga cikin hukunce-hukuncen da ake gudanarwa a wannan garin sun saba ma musulunci yanda zai zamanto kan cewa ana hada aikin musulunci da aiki da ba na musulunci ba ba a matsanta ma musulmi ba a tilasta shi yayi abin da yake saba shari'a amma kuma ba zai iya canza abin da ake yi da munkari ba illa bil qaul domin ba shi da iko dai mulki ba zai hana ai sako ba wato ba za a samu karfin doka da karfin soja da karfin hukunci da zai hana ai sako ba in dai zaka yi inkari sai dai kai inkari kawai da wa'azi an kyale ka kai wa'azi amma banda wa'azi ba za ka iya inkarin abin da ake ba kai da ikon kai wa'azi amma kowa na da ƴancin yayi abin da ya ga dama kamar Abuja ko gara mun kamar Kano da jihohin da ake yin shari'a nan wajen ana da ikon a hana munkari da karfin mulki akwai hizba za ta hana munkari da karfin mulki za a kwace barasa a kona ta kuma ai rigima da ƴan sanda in sun ke abin nan idan sun ce za su hana ai wannan to amma inda ya zama to ba za a iya yi ba sai dai bil qaul sai dai ƴan jarida su faɗa ko kuma masu wa'azi su faɗa shine kamar Abuja shine irin wannan hali na shida din ko kuma ma watakila ma hatta inkari bil qaul din ba zai yiwu ba to wannan an ruwaito daga Imam Malik wajabcin fita daga nan wajen Ibn al-Qasim shine ya ruwaito haka amma kuma inji al-Tahir ibn Ashur yace halin da musulmi suka kasance a Qayrawan a lokacin mulkin Banu Ubayd ɗan Shi'a ne suka zo suka kama Qayrawan gari ne na Ahlus Sunna da malaman Malikiya su kuma wa'annan ɗan Shi'a ne Banu Ubayd Shi'ar ma irin lalatattar Shi'an na ta kafirci tsagwaro Isma'iliya wanda ba sa sallah ba. Ba sa sallah suka ce in ka san wane ne kofar ka zuwa ga sahibul zaman shikenan ka gama komai. Baka bukatar kai sallah baka bukatar ka yadda da hatta aljannan ma sun yi ta a nan duniya alhashishiyun. Suka je suka samu wani abin nan suka je suka samu wani waje mai ni'ima a cikin Sham. Ni'imar gaske suka tara ƴan mata kyawawa. Suka kawo musu hashish wiwi sai su sha wiwi sai abinda suke so ga ƴan mata su fajirce su sha giya sai ai sun riga sun yi wusuli sun riga sun san bab sun riga sun shiga aljannar su aljannar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fada ga ta nan tun anan duniya an yi kada ku yadda da wani abu na lahira tun anan duniyar ake yi kuma aikin su kawai waɗannan su kashe wanda aka ce su kashe to tunda an yi musu abinda suke so an ce kada su ji tsoro sun riga sun samu aljannar su abinda aka ce su je su shine za su je su ne ake ce mu shine ake ce musu the assassins ismailiyun ne yan wato ba abinda yake kawo irin wannan in ka san wannan bashi da alaka da musulunci to ba abinda zai sa musulunci ya zama to haka in ba addinin shi'a ba shi'a shine zai sa wannan amma addinin sunna bai taba kaiwa zuwa ga wannan lalacewa ba to wannan a lokacin nan ba a kiyaye wanda daga cikin malamai salihai sun ce mutane sai sun yi hijira daga Kairawan ba ya ishe ka zaman da Sheikh Muhammad ibn Abi Zaid da makamantansa malam mai risala a lokacin nan lokacin Banu Ubay da ya zauna a Kairawan amma bai yi hijira ba ba kuma wani daga cikin su wanda ya kira kan ayi hijira haka zalika Misra lokacin Fatimiyun al-Fatimiyun Fatimids suma wata firka ce ta ƴan Shi'a suma sun yi shekara 250 suna mulkin Misra su ne suka kafa jami'ar Azhar ma amma suka hana duk wani malamin sunna suka hana shi ko da sadaka ne ballantana waqafi suka hana shi komai to su ma lokaci malamai ba su yi hijira ba haka suka zauna suka hakura suka ci gaba da karantar da addini da amru bil ma'ruf da nahyu anil munkar suna inkarin bid'a bil qaul duk da ba su da karfi da za su sa a kawar da bid'a din da karfin soja wala da karfin mulki suka zauna har Allah ya kawo karshen ƙarya gaskiya ta bayyana to waɗannan babu wanda daga cikin malamai salihai wanda ya bar waɗannan garuruwa to tsakanin waɗannan halaye guda shida da aka ambata akwai halaye da dama waɗanda suke ma su suka fi cancanta na halaccin zama kuma hawa ne yace ku sani cewa inna li baqa'il muslimina fi awtanihim idha lam yuftanu fi dinihim maslahatun kubra lil jami'atil islamiyya zaman musulmi a garuruwan su indai ba hana su yin addinin su ba maslaha ce babba maslaha ce mafi girma ga wato jami'ar islamiyya abinda zai hada musulmi baki daya domin aka ce yanzu idan da kamar a ce musulmi sun bar Palestine musulmin Palestine suka bar Palestine lokacin da Isra'ila suka zo suka mamaye nan wajen inda sun bar Palestine da yanzu kadiyar Palestine an manta da ita duk da wannan shine ra'ayin waɗansu cewa kamata ya ce Palestinawa sun yi hijira ai sun yi din suka je Jordan suka je Iraq suka je Lebanon suka je Tunis duk ba inda suka samu karar kuma ba abin da ya kawo karshen kadiyar ba abin da yake da alama zai kawo karshen kadiyar in ba jihadi ba kuma dan sun zauna ne inda ba dan an sun zauna ba za a samu irin su Hamas ba saboda haka akwai maslaha babba a cikin wato zama ai muqawama idan ya zamanto kan cewa musamman in ya zamanto cewa wato babu waje wanda yake yafi dace babu wato inda yake yayi ilanin darul islam din da nisba babba da wato kashi babba cikin ɗari wanda zai zamanto maslaha musulmi su tattaru su karfafa nan wajen domin su yadu su yada karfin musulunci idan babu wannan a inda musulmi suke su zauna su yawaita su karfafa wajen bayyana alamomin addininsu shine yafi kamar yanzu yadda muke gani na musulmi a kasashen turai yanzu abin da Faransa ta yi akan sha'anin hijabi ana nan ana yakin su akan haka amma Ingila ba za su iya yin haka ba saboda musulmin sun yi yawan da kan cewar dole a yi ihtiramin addinin su yanzu suna nan waɗanda suka ce ranar 11 ga Septemba za su kona alkur'ani wannan end of denomination dove church wani coci ne sun ce sai sun kona alkur'ani ran 11 ga watan Septemba na wannan shekara kuma suna kira a tattaru suna ta kira a sai alkur'ani dan a kona shi saboda alkur'ani shine mai kai mutane wutar jahannama suna nan suna yi yanzu da yawa majami'an kirista na Amerika ne suke musu inkari wanda zai nuna maka kan cewa wato rashin musamaha ba a wajen musulmi yake ba ba ka taba jin musulmi ya bata lokacin sa da wannan ba mun san bible ƙarya ne yaushe zamu bata lokacin muna cewa sai an kona bible ba ka bukatar kace sai ka kona amma su saboda karfin gaskiyar wato qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi sudurihim akbar kiyayya ta bayyana a bakin su abinda zuciyarsu su so kone ya fa haka ulmutu bi ghaibikum haka Allah yace ku mutu da haushin haka zasu mutu da haushin su dan ba za a je na karban musulunci ba bani jildatuhum yan fata su ne suke karban addinin musulunci saboda babu addinin da yake yaduwa irin sa to kuma ba wani abu ne ka wannan maslaha ba illa zaman musulmi a wadannan wurare saboda haka akwai maslaha babba na zaman musulmi inda ya zaman to kanta ba hana su bin addinin su ba wa man yuhajir fi sabilillah wanda duk yayi hijira domin taimakon addinin Allah yajid fil ardi muragaman kathira to wannan zai samu wajen watayawa a bayan kasa wanda zai turmuza hancin kafirai da shi wato zai samu waje wanda zai samu ya gina kansa domin ya wulakanta kafirai ya turmuza hancin su domin sun hana shi bin Allah a nan garin nasu to Allah kasar Allah tana da yalwa idan yaje wani waje sai Allah ya karfafa shi sai ya zamanto shine kaya ga kafirai wasa'a haka dalika zai samu yalwa zai samu arziki mai yawa a bayan kasa idan mutum ya hijira wannan alƙawari wannan sunnar Allah ce ga duk wanda ya hijira saboda Allah duk wanda ya bar wajen garin sa domin addinin Allah domin kare gaskiya to Allah zai masa wannan Allah zai karfafa shi yanda zai zo ya turmuza hancin abokan gaban Allah sannan kuma Allah zai bashi arziki da yalwa babbar aya akan wannan shine kisar Abu Basir Abu Basir yana daga cikin al-mustad'afin wanda aka je aka tsare shi an daure shi a cikin mari a Makka lokacin da aka yi sulhun Hudaybiya ya samu ya sulalo ya kukuto ya gudo ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin rubuta ba a gama rubuta sulhun ba ana rubuta wannan suka ce to farkon wanda za a dabbaka sulhu akansa wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ban maga mun yi sulhu ba tunda yazo wajen musulmi a kyale shi tunda ban maga mun yi sulhu ba suka ce a da shi za a fara hankalin sahabbai ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan a maida shi a cikin marinsa haka aka maida shi sahabbai na kuka sai ga kisar Abu Basir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai sa maka makharaja ya Abu Basir aka mayar da shi da aka mayar da shi ya samu ya kubuta din da ya kubuta da shi susu da shi da sahabbansa guda biyu suka gudo suka taho Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen Makka suka turo cewa a kama shi nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kyale a tafi da shi saboda yanda darjejeniyar cewa duk wanda ya gudo daga Makka ya tafi Madina za a kama shi a mayar da shi zuwa Makka haka aka kama shi aka tafi da shi da aka tafi da shi a hanya wanda suka kama shi sai Abu Basir ya duba takobin dan yace kai wallahi takobin nan naka yana da kyau takobin dan ina ne yace ai dan waje kaza ne ce mu gani sai ya bashi sai kawai ya fille masa wuya dayan ya fita a guje ya tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan mutumin ya zo da labari sai ya bashi labarin abinda Abu Basir ya masa Abu Basir da ya san in ya koma Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a sake mai da shi Makka ne da shi da sahabbansa sai suka je suka yi sansani a wajen a wajen a kusa da Juhfa inda ayarin kasuwancin Quraysh yake bi tunda saboda ba za su iya biyowa ta Madina ba in sun yi kasuwanci ta Sham sai su bi ta gefen Bahar Maliya ta kusa da Badar su biyo ta wajen Juhfa ta wajen Rabit sannan su taho Makka in sun kusa zuwa Jidda sai su dauke hanya wanda yake tsohuwar hanyar Jidda ta nan kusan ake bi sai suka je suka yi sansani a nan idan kasuwancin Quraysh ya zo ga Abu Basir shi da sahabbansa su su biyu sai su musu kwantan bauna su kashe na kashewa su kwashe dukiyarsu sai ya zaman tokan cewa ba su da hanyar kasuwanci sai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya janye Abu Basir sun kyale ya je ya zauna a Madina shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi mis'aru harb wato mai rura wutar yaki law kana yajidu lahu ashaba da zai samu runduna wanda suke tare da shi ya isa ya rura wutar yaki to irin wannan duk wanda ya hijira haka Allah madaukakin sarki zai sanya masa ikon da zai turmuza hancin abokan gaban Allah sannan kuma ya sami yalwa irin shine irin ganimar da Allah ta'ala ya bashi sannan Allah ya ce wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wanda duk ya fita daga gidansa muhajiran ila Allah wa rasulihi yana mai hijira ya zuwa ga Allah yana mai hijira ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato hijiransa wannan hijirar ce wadda take wajiba wadda Allah ya sanya domin a taimaki addini a kuma bada kariya da taimako ga manzon Allah sallallahu alaihi thumma yudrikul maut sai mutuwa ta riske shi a hanyar hijirar tasa faqad waqa'a ajruhu ala Allah to wannan ladansa ya tabbata a wajen Allah wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara mai tsananin jin kai ga bayi wannan ta sauka ne akan wanda daga cikin sahabbai ana ce masa Damratu bin Jundub tsoho ne shi yana Makka ya ga rashin lafiya ta same shi sai ya ji tsoron kan cewa kada mutuwa ta same shi bai hijira ba sai ya ce ma ƴaƴansa ga kuɗi ku san yadda za ku yi ku samu min abin hawa da jagora a dauke ni a kai ni Madina ne hijira zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam an fita da shi kenan a wata riwayar ma an ce a Tan'im ne ba ma a fita daga cikin haramin Makka ba sai ajali ya sauka ya mutu sai aka sauka Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar akan sa kaga bai riga ya yi hijirar ba ya fita ne ya khruj min baitihi muhajiran yana mai hijira bai riga ya gama ya kai zuwa ga Madina ba amma Allah ya ce faqad waqa'a ajruhu ala Allah ladansa ya tabbata a wajen Allah to malamai sai suke tattaunawa wannan wala lada ne ladan niyya ne ko ladan hijira eh ai kun san ladan hijira ake magana ya riga ya samu ladan hijira tunda Allah ta'ala cewa yayi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa innamal likulli imrin ma nawa kowane mutum yana da abin da yayi niyya wannan yayi niyyar hijira ya zuwa ga Allah da manzansa to ya zama tun yana da ladan hijira ya zuwa ga Allah da manzansa wannan yana daga cikin karimcin Allah ta'ala shi yasa Allah ta'ala ya ce Allah mai ya kasance mai yawan gafara wato ya tabbata bai gushe ba akan wannan sifa kuma wannan shine sha'anin sa mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai yana daga cikin tsananin jin kansa ya baka ladan aiki saboda niyyarka kawai in ka zama tun niyyarka ta gaskiya ce sai Allah madaukakin sarki ya baka ladan wannan aiki din Allah ya bamu ingantacciyar niyya Allah ya bamu ingantacciyar niyya ya sanya mu a cikin masu taimakon addinin sa ya karfafa addinin sa tare da mu Allah ya taimaki wannan addini Allah ya taimaki masu taimakon wannan addini Allah ya taimaki masu jihadi a ko ina suke muna roƙon Allah madaukakin sarki ƴan uwan mu musulmi da suke cikin Pakistan miliyan wajen 15 sun shiga cikin tashin hankali adadin waɗanda suka cutu da wannan wato ambaliyar ruwa da aka yi a Pakistan har ya fi adadin waɗanda suka samu wato tsanani ta hanyar abinda aka yi na tsunami da girgizar kasar Haiti da tashin hankalin da aka yi a waɗansu wurare ma adadin su har ya fi nasu ga su kuma ƴan uwanmu ne musulmi domin Pakistan daula ce wadda aka bata saboda addinin musulunci ga abin da ya same su muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya share hawayensu wanda suke cikin yunwa Allah ya ciyar da su wanda suke cikin tsiraici Allah ya tufatar da su wanda suka rasa masauki da wajen zama Allah ya tattara su ya zuwa ga rahmarsa Allah ya sanya musu mafita Allah ya kawo dauki a gare su mu yawaita addu'a a gare su ba mu da iko na mu taimaka musu amma ƴan uwanmu musulmi suna yi musamman a kasar Saudiya an tattara musu taimakon kuɗi ne ake bukata tunda ba za ka ce yanzu zaka kasar Pakistan din ma saboda nisa za ka ce za ka tara barguna ne ka ce za a kai musu ba kamar ƴan uwanmu bane na da ya samu a Jos del Wan Shandam ƴan uwa musulmi sun yi bakin kokari an tattara kayan abinci da kayan tufa da dukiya amma duk wanda suke suna da halin ba da dukiya din sai a sayin da za a kai zuwa ga safarar Pakistan na san za a iya kai musu musamman wanda suke wato masu karfi masu yin taimako ya zo a cikin wannan wata na Ramadan wanda za su ba da taimako mai karfi sai su kai zuwa ga wato safarar kasar Pakistan na tabbatar za a kai musu ƴan uwanku ne suna cikin tsanani suna cikin hali mai tsananin gaske wajen miliyan 8 daga cikinsu suna bukatar dauki na gaggawa miliyan 5 daga cikinsu sun rasa ba su da gida miliyan 5 ba 5,000 ake magana ba miliyan ake bukata ake magana miliyan 5 kusan rabin mutanen Gano kusan rabin mutanen jihar Kano baki daya kusan rabin mutanen garin Kano su da gida, ba su da inda za su zauna. Kuma ƴan uwanmu ne musulmi masallata, ga su kuma cikin watan azumi na Ramadan. Mu yawaita su cikin mutuna su cikin addu'o'inmu. Kada mu manta da su, mu yawaita musu addu'a. Haka zalika ƴan uwanmu musulmi wanda muka ba ku labarin, suna nan an kama su ribatattu a hannun arna a cikin jihar Plateau. Su ma mu yawaita addu'a a gare su kan Allah madaukakin sarki ya kubutar da su. Allah ya kwato su daga hannun ma'aiba, Allah ya kwato su daga hannun kafirai, ya sanya musu waliyi, ya sanya musu mai taimako. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulina nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka.